أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم، وعلى آله وصحبه وتابعين من هذه إلى مدين حق قدر إمداد الأذين. من ينشوغ بني من ينمال مي جا غروري باكي دين أموى مسويا منزو صلى الله عليه وسلم مسويا شو تجاني رضي الله تعالى عنهم مسونا مولم شو إبراهيم رضي الله عنه مسويا وليان الله wanda suka tsaya ga san wa'anda Allah ya so, domin in ka ga bawa ya so Allah to sai da Allah ya fara san sa. Shi yasa inda sayyidi ya Imam Shazali yake fada a Hizbul Barri cewa bihu bika sabiqi, san da kai mana wanda ya gabata wanda shi ya jawo muke san ka. Tunda Allah da ya tashi fada cewa yuhibbuhum wa yuhibbunahu, duk wanda Allah bai so shi ba to shi ma ba zai so Allah ba. Haka nan duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai so shi ba shi ma ba zai so manzon Allah ba. Wanda mabiya na Allah na manzon Allah ba su so shi ba, ba yanda za a yi so su. Shi yasa so da yawa sai mu ji muna bakin ciki ganin wasu suna kauda kai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko suna kauda kai daga manyan wali. Amma abinda za mu gane to ya za a su juye gare su bayan su din ba sa yi da su. Wanda duk Allah ya yi da shi dole ya yi da Allah, wanda duk manzon Allah ya yi da shi dole ya yi da manzon Allah, wanda duk shehu Tijjani ya yi da shi dole ya yi da shehu Tijjani. Haka abin yake. Yassa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi, yanda da aka shirya annan za a yi wazifa, za a yi zikirin juma'a, za a yi magarba, a ci gaba da gabatar da abin da za a gabatar har zuwa lokacin isha. Ai isha shikenan an rufe zama. To amma kuma sai zama dan adam yana shiri, amma Allah subhanahu wa ta'ala akwai abin da ya kaddara. Shi yasa akwai taron da ya dace tun jiya a ce an yi, amma haka kawai aka ce sai yau za a yi, yau din ma kuma sai bayan juma. Amma kuma abin mamaki shine sai ya ki ma hasala sai bayan la'asar. Wannan shi ya kawo gashi kuma yanzu tsakanin ma la'asar da magarba ya fara raguwa. Inda maimakon da da magarba take bakwai saura kaɗan, bakwai saura minti biyar, saura minti shida, yanzu ta dawo ma bata kai biyar da rabi, bata kai shida da rabi ba. In kan shida da rabi rana ta faɗi ana. Shi yasa abu ya ƙara taƙaicewa. Shi yasa nake hanzari akan wannan duk zaman da aka yi a can, ina ta tunani wallahi akan wannan wajen, saboda yanda shi Sayyidi Malam Dalla da yake faɗa nan gida ne. Duko duk inda kake bakunta to gida kake tunawa. Shi yasa ina ta tunanin nan, ina ta tunanin yan uwa masoya da suke wannan wajen wanda suka taro. Illa iyaka a koyaushe babban abin dubawa shine in dai an taru dan Allah, in dai an taru dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in dai an taru dan shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, to ko an ce wani abu ko ba a ce ba an samu matsayi wajen Allah. Ba wanda zai taru dan manyan bayi na Allah sai wanda Allah ya masa gamdakatar. Yasa wannan ba karamar gamdakatar ba ce da Allah ya gare mu. Alhamdulillah, kuma ai nake cewa duk ma yanda aka yi, duk dadewar da aka yi ba a dawo ba, in Allah da sai na zo nan. Gashi ko a cikin ikon Allah an zo nan din. Shi yasa yanda ake faɗa, yanda mai ashirya alfazazi yake faɗa cewa shi ɗan adam in ya gamda kata ko ƙaƙa ɗan wakaci ya rage gare shi, in dai ya aikin alheri sai ya zamo kamar yayi. Shi yasa ina sa ran cewa abinda zan samu a nan kamar da a ce da ni aka yi wazifar kamar aka yi zikirin juma'a. Tunda alfazazi yake faɗa baqiyatu umril mar'i in khalafal hawa majalul litaqwallahi muttasi'ur rahabu. Shi a koyaushe wani lokacin musamman lamari na Allah ba yawan ake dubawa ba, albarkar da take ciki. Yawan albarkar da take ciki shine babban abin dubawa. Sai zamo kaɗan ne, ba mai yawa ba, amma albarkar ta ninka. Wanda a zahiri ma daman gashi muna gani yanzu, dan an baka bandir-bandir na 'yan naira biyar-biyar, yanzu dan an baka goma ai wala Allah ba su kai bandir ɗaya na 'yan naira dubu ba. Bandir ɗaya na 'yan naira dubu ya fi bandir goma na 'yan naira biyar-biyar ko. nan da naira biyar biyar nawa ne a cikin bandir din? ɗari biyar ne ko? ɗari biyar ne, an baka guda goma nawa aka baka kenan? An baka 5,000, wannan ƴan naira 1,000 aka baka guda ɗaya 100,000. Kaga wannan ba ma bi ko 20 ko 30 duk wannan ta fito. Haka lamarin wajen Allah abin ya fi fifita, saboda sau da yawa Allah yana kawo fifiko tsakanin abubuwa tun a nan duniya, amma don ya faɗakar da masu tunani kan cewa yanda a fifikon fa yake a wajensa, to ya fi haka. In zo kai fafarwar na ba'arahun ala ba'ar wala lahiratu akbaru darajatun akbar tafrila. Shi yasa wannan duk faɗakarwa ce gare mu. Shi yasa ala kulli halin, in ɗan adam ya tsinci kansa a cikin lamari na alheri, ya gode wa Allah, ba daɗewar ba a Allah sa da ya karɓa. Yasa alhamdulillahi da muka samu kanmu a wannan waje mai albarka, wannan zawiya da aka gyara ta zamo ta iya gogayya da duk wata zawiya da aka tsara ko aka goga aka gyara ta. To ai alhamdulillahi, muna roƙon wannan zawiya ta zamo ɗaya ce daga cikin zawiyoyin da yake manara ce ta yaɗa ilimi. Daman Shehu Nazifi yana ba mu labari cewa duk inda kaga zawiya ta Shehu Tijjani, to an gina ta ne da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu musaddaran li ba'aril afarili ala ba'ariha baitaini an shibbi nagmati zawaya tijaniyil mu'azzami kadruhu bi izni rasulillahi khairil bariyati fa ya'muruha man kana lillahi zakiran wa salla ala alhadi bi ihlasi niyyati. Sai san da ya fada din babban abin tsayawa dai ayi ya za a rayi zawiya. An gama gina zawiya, in dai ta Shehu Tijjani ce, to fa an gina ta da izinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. A ce an yi abu ma da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai wannan kadai ya isa daukaka. Amma baitin sa na biyu, fa ya amruha man kana lillahi zakira, ya za a rayi zawiya. An yi zawiya da izinin manzon Allah, an yi zawiya ta Shehu Tijjani da izinin manzon Allah, amma babban kalubale ya za a kula da raya ta. An sani wajen nan waje ne da tintin dama ake raya shi da duk nau'o'in raya abu da sunan addini. Ana ibada, ana karatu daban-daban, ana karatuttuka na ilimi daban-daban, wanda a kwanaki ma kusan shekara kusan biyu ma kenan, shekaru suna neman su kai biyu ko da Allah, wanda an yi taro a nan har aka fito da wani jadwali sabo da ake so a ƙara ɗora ɗalibai a kai, wala Allah a sannan har na ƙara ba da shawara a ciki. Kaga waje ne daman da yake an sa himmar ƙara raya shi da ilimi, daman tun farko da haka ya rayu. To kuma daman koyaushe yanda ake faɗa, dole wanda zai zo daga baya sai ya tsaya ya duba yaya tafiya za ta ci gaba da gyaruwa dangane da lokacin da ya samu kansa a ciki. Wannan duk abin da aka ta yi a addini, daman duban ya za a ci gaba da raya lamura na addini ne dangane da yanda aka samu kai a ciki. Zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai sanda manzo Allah ma ya ce, ka a rubuta hadisin da ya faɗa. An da rubuta wani abu sai dai a rubuta Qur'ani. Daga baya aka yi izini, zamanin sayyidina Umar akwai sanda ya ce, kai duk ma abin da aka rubuta na hadisi a shafi. Daga baya sayyidina Umar ya yi izini a cikin cewa a ci gaba da rubutawa saboda bukata ta kama. Zamanin tabi'ai, har zamanin sahabbai ya ƙare, kusan ba a fara yin littattafai ba. Zamanin tabi'ai aka ɗan fara, zamanin su Imam Malik abu ya bunƙasa, Awwalu Jami'il Hadisi wal Asar, Ibnu Shihabin Amiran Lahu Umar, yanda Suyuɗi yake faɗa Alfiyatul Hadisi. Sai zamanin Umar ibn Abdul Aziz, sanda ya halifanci daga hijira ta 99 zuwa ta 102, shekaru biyu kadai yana halifanci, ya rubuta cewa lalle inda duk aka samu hadisin manzon Allah a tabbata an rubuta. Nan da aka fara sannan hadisin ake rubutawa. Zamanin sayyidina Imam Malik, Allah ya ƙara yarda gare su, kaga su rubuta hadisin na manzon Allah, su rubuta maganganun sahabbai, su rubuta maganganun masana tabi'ai ma. Shi yasa muwadda ta Imam Malik, in ka duba sai ka ga fatoyin tabi'ai. Me yasa? Saboda zamani yayi na sai an rubuta din. Tafiya tai tafiya, irin su mu wadan su ake dogara da su har zamanin irin su Ibnu Abi Zaid suka ga cewa a sai fa an sake wata himma dan a zamo ana tafi da addinin dangane da yanda rayuwa ta fuskanta aka fara su yi risala risala wanda ake kiranta bakura al bakuratu littafi sabo a ilimin masabar Imam Malik cewa ake fada ga matsayinta cewa in dai ka santa ka fahimta ko adduhu kake tafiya in wani ya gamu da kai sai ya ce ma malam barka da zuwa ko sai ya gaishe ka da sunan malami saboda karbuwar da ta samu waje Allah rayuwa ce ta kawo aka rubuta to ko yaushe dama abin da ake bukata jagorori ko wanda lamarin tafi da al'umma ke hannunsu ya zamo a shirye suke su fuskanci ina rayuwa ta fuskanta yanda a wajen tafi da al'umma din za su yi kokari haka sai yasa alhamdulillah nan daman tun kwanaki tun wannan shekarun ake ta kokarin a ƙara himma a wajen wannan sai yasa babban abin dubawa a nan Allah ya sa wannan himmar ba ta kwanta ba a tsaya tsayin daka a ga an zartar da ita in ma akwai bukatar gyara sake wani sabon gyaran akai a sake yi dan dai cimma manufa dan koyaushe ma'anar ilimi shine a ba dan adam dama ya rayu dangane da wakacinsa da inda yake rayuwa ko ta da ba ita ce ta yanzu ba shekaru kaɗan duk da ƙarancin shekarunmu mun san sanda nan haka musamman nan in kai galibi kangwaye ne na mangwaraye da sauransu nan ka fita kududdufaye ne ba kifaye ga menene gaba ɗaya mangwaraye ne da sauransu to yanzu rayuwa ta sauya yanzu daga nan haka kai mil tara la'alla ba za ka sami irin wannan ma kangwayen irin wanda muka taso muka gani nan da ka ɗan ƙetara kaɗan ba to yanzu to koyaushe ta kowane ɓangare rayuwa tana sauyawa babban abin da ake bukata ya zamo an yi shirin tararta ɗaya daga guraren ma da ya dace a yi shirin tarar rayuwar shi ne ta wajen bayyana wa al'umma me muke ɗauke da shi ta wani wajen muna kusuri a wannan ɓangaren gaskiya wanda wannan ce har take ba da dama ga wasu da Allah ya fitine su da cewa su ya za a yi ma sai sun dakushe tafiyar suke ta shigowa da abubuwa daban-daban wanda inda da ilimi wannan abin ai da ba a shigo da shi ba ai magana ce da take fitowa daga waɗanda suke me ake cewa asnaful muta'allimina rabin malamai ba su zama malamai ba asnaful muta'allimi ko ansaful muta'allimina rabi ne na malamai semi literate wanda bai gama koyo ba amma kuma gani yake yafi koyo kowa koyo da dadewa a nan kasar sanda ake ta kokarin a koyi Hausar boko akwai wasu dawa da suke rubuce-rubuce akan Hausar bokon dan mutane su tsaya su koya ɗaya daga cikin wanda suka yi wani littafi ya kawo wata hikaya wadda asalinta a littattafai na larabci ta zo cewa wani mutumin duniya bai da ilimi amma ya san duniya ja'iri ya san duniya kyakkyawar sani ya je wani gari ya nuna cewa shi malami ne sai to da yake garin jahilai ne sai suka dauke shi a matsayin malamin sai zama shi ne limami shi ne mai ba da fatuwa shi ne mai komai a garin nan nan ba sai aka yi bakon wani malami ba wanda shi malamin ne sai hankalin mutumin nan ya tashi cewa a wannan fa kai ya kure mu shi dai yana komai to duk jahilai ne duk abin da ya sai su dauka haka da wannan malamin ya zo ya fara zuwa wajen sauyi su gaisa irin yadda bakon malami in ya zo galibi malamai yan gari ya fi dosa don su gaisa to da ya ji irin yadda wannan yake karantarwa sai ya san daman duk abin nasa shirme ne ba daidai ba sai ya zama ya fara magana cewa wannan fadda kuka ɗauka a matsayin wani babba ba malami ba ne bai da ilimi hankalin malamin nan ya tashi amma da yake ɗan duniya ne sai ya ce da jama'a duk fadar da yake ƙarya yake hasada yake matsayin da nake da shi a wajenku ba wani ilimi da yafi ni sai abin ya tsananta har aka ce dai to a zo ayi muƙabala dan a nuna waye malami shi wannan malamin ya zo da littattafai full ga su mudawwana ga su wada ga su ashfa ga su samra kandi ga su me ga su me shi kuma wannan da yake jahili ya zo ba kome sai ga shi da littattafai yake cewa da shi wannan fa ai mudawwana sai ce kai da Allah can sai an dako littafi ma za a nuna ilimi ka kyale littattafan ka zo a gwada ilimi to sai ja masa haka kamar nu'ara kamar me gashi nan sai ce wannan me yace race kai haka ake ra a gidanku ce nu'ara ce ake nu'ara ka fada me cece wannan ce to wannan ba raba ba nu'ara ba to me cece kenan sai ce jama'a ku duba ku gani kowa ya leko ya gani sai ce kun san me wannan tsayuwar wata ce a daren farko gaba ɗaya aka rude a wajen kaji da yace kawai ka zo ka ce ba za ka abin da gashi kowa ya gane ku kore shi dan nan aka tashi aka kori wannan malami har da jifa to in aka samu jahilai abin da ke faruwa kenan to a yau wallahi babban abin da yake damunmu an samu jahilai kuma laifin ba nasu bane gaskiya mafi yawan laifin a kanmu ne saboda ba mai kokarin koyar da su yanda ya dace ba shi yasa har ake wasa da hankulansu irin waɗannan maganganun ba na goyon ba a tayin su ba na son shiga cikinsu wanda ma duk yake shiga cikinsu nakan shawarta cewa babban abin da yake wajibi a dawo a ta ba da ilimi ga jama'a amma wani misali ɗaya zan ɗauka fiye da shekara 800 da suka wuce akwai wani babban wali da Allah ya wanda yake duk waliyan da suka zo daga baya su ne masa jinjina kan cewa wali ne babban Allah a cikin abin da Allah ya masa fatahi da shi akwai wata salati salatin nan ake dangana ta gare shi ake cewa as-salatul mashishiyya saboda shi ibnu mashishin sunansa wanda yanda na faɗa yau da yinsa ya haura shekara 800 tunda 600 da kaɗan ya wafati Shehu Abul Hasan Shazali babban almajirin sa ne wanda Shehu Abul Hasan Shazali tun 656 ya wafati shi kansa a yau din nan an samu shekara 700 da wajen 89 da wafatinsa to a cikin salatin nan wanda yake faɗa ma ya karɓa ne daga halaran manzo sallallahu alaihi wasallam salatin da tun da ya masana Allah suke faɗa cewa ta kunshi wasu abubuwa muhimmai a game da sanin Allah da matsayin halitta da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin wanda suka yi mata sharhi tun daga zamanin ake samun malamai suke ce mata sharhi saboda ta ɗauki bayanai da yawa Maulana Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu shi ma a zamaninsa almajirinsa ya tambaye shi ya fassara masa salatin ya fassara masa akwai wani guri a ciki da shi Shehu Ibnu Mashish yake addu'a Abdusalam Ibnu Mashish yake addu'a cewa Allah ka sa in zamo cikakken wanda na gaji manzon Allah in zamo cikakken wanda ya gaji manzon Allah ka sanar da shi ka sanar da ni shi har ya zamo komai nawa kamar nasa ne ya zamo kaza ya zamo kaza na san matsayin ka na san matsayin sa wajen ka na san matsayin sa wajen ka da sauransu Maulana Shehu Tijjani ya fassara wajen wata fassara mai burgewa wadda take nuna irin zurfin sanin sa da Allah da irin zurfin sanin sa a halar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kwanan nan sai na ga wani soko can ya sa wai ai a ciki Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala yana faɗa cewa shi wai kai dan adam wai addu'a da ake kai dan adam ka koma kamar kai ne Allah ka subanta da sufofin Allah kai kaza kai kaza yo wannan ba nuna wa mutane kafirci bane abinda shi wannan yake faɗa kenan to abun mamaki abun mamaki masu cewa sun san hadisi sun san manzon Allah su ne ainihin masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da komai yanzu dan Allah babu hadisi a cikin Buhari da yanda yake kursi wanda Allah subhanahu wata'ala yake cewa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yusiru bihi wa yadahu allati yamshi biha wa ridlahu allati yamshi biha babu wannan hadisi ba tabbatacce bane ba ingantacce bane me yazo a cikin sa Allah ya ce in ya so mutum sai ya zamo shi ne me ganinsa da yake gani da sai ya zamo shi ne kunnensa da yake ji sai ya zamo shi ne hannunsa da yake rike abu to wannan dan Allah shi hadisin kenan an maida mutum Allah o ai ko kadan ai abin da mutum bai gane ba da Allah ya ce bai gane ba ya fi sauki da ya ce da karfin tsiya sai ya fassara ko sai ya kama wani abinda duk baka sani ba ka dawo ka hakura cewa baka sani ba a koma gurin me shi shine zai fassara amma babban tabargazar wayannan mutanen shine a kullun wai kokare suke da karfin tsiya hasken waliyannan sai sun toshe ya za a yi araba mutane amma ba wani abu a cikin wannan bayanin na Shehu Tijani radiyallahu ta'ala abinda ya haura abinda hadisin nan kursi ya zo da shi hadisi kuma ingantacce matsayina biyu a inganci ko tunda malamai sun ce hadisai ingantattu za a iya kasawa gida bakwai ko matsayi na farko shine hadisin da Buhari da Muslim suka ruwaito matsayi na biyu shine hadisin da Buhari shi kadai ya ruwaito Muslim bai ruwaito ba to wannan hadisin Muslim bai ruwaito shi amma Buhari ya ruwaito shi da Allah a ciki Allah bai ce in ya so mutum zai koma hannunsa ba to wannan shirka ce koko da awar hululi ko da awar me ko da awar ittihadi ko da awar wahadatul wujudi a'a da Allah in ba a gane ba abin da yake akwai a koma wajen wanda suka gane shi yasa duk irin wannan da a ce tun a baya mun tsaya bin bayani ta hanyar da al'umma za su gane wala Allah da tuni wayannan mutanen ba su sami damar da a yanzu muka ban musu ba an ba su wata dama sun gami da jahilai shi yasa kamar wancan ne mai yin ra ko nu'ara a ce ya ce meye wannan a ce ga su ya ce oh tsayuwar wata ce to su ma haka iliminsu suke a saboda me jama'a an koma ba ilimin ba san da ake buga littattafai irin yau ba san da ake siyar littattafai irin yau ba san da ake tara littattafai a gida irin yau amma ina karatun ina karatun kuma karatu yana yin kansa ai masu karatu su ne suke da haƙƙin su tsaya su yi karatu idan masu karatu ba su tsaya sun yi karatu ba zai kansa ba garin irin haka ne an ce karatu ya kansa ake fadawa cikin banna mai yawa ya zunnul gumru annal kutuba tahdi aha ya jojo ku ala fami li drakil ulumi so dewa sai a dauka da an sai littafi da an duba littafi an gama sani to kuma babban abin haushi ba abinda ake wa irin wannan sai addini an yadda duk duniya cewa in a yau ɗakinka ko labirarinka zai fi kowane ɗaki ko labirari tara littattafan likitanci ba za ka taɓa zamowa likita ba duk karanta su ɗin da kake an yadda in za ka sai ɗin littattafan da suke koyar da aikin lauya menene daban-daban a ya ake drafting ya ake me constitutional law ne a law of evidence da sauransu a ce duk kana da su a ɗakinka ba za ka taɓa zamowa lauya ba duk karanta su ɗin da kake amma addini shi aka fi wa hawan ƙawara shi ne ake ganin cewa ko kai waye inda ka tara littattafan za ka ɗan karanta ko ƙaƙa ka zamo malami to daga wannan fa babban ɓanna take afkuwa amma me yake kawowa su malaman ne so dewa suke yin kasala wajen tsayawa shi yasa babban abun roko abun fata wannan zawiya ya zamo a ƙara tashi tsayin daka a gina ilimi wanda zai rike matasa a koyaushe in aka ga matasa sun karkace to ba laifin wani bane so dewa laifin malamai ne a yau babban abu ne muke fama da shi matasan mu mun sake su sun koma sauraro daga wasu wanda haka din yake kawo a soya musu fahimta a soya musu ainin abin da suke kai a dora su akan wata gadar zare kuma a ringa musu tinkahu da cewa ai an dora su akan tsantsan ilimi ne alhali an gama dora su akan halaka ne amma wanda bai sani ba ai ba zai gane ba ba a sani ba kuma an bi wanda ba a sani ba me ake ciki ba sai a ƙara bacewa ba to la abin da yake ta faruwa kenan a yanzu kome da ake kai akwai hujja kome da ake kai abu ne wanda yake a fili wanda a yau yazo yace a shi ya dan sallarauci zai karanta Qur'ani da sauransu to akwai abubuwa da yawa a cikin Qur'anin kansu in ya dauka ta fuskar larabci musamman irin ta sa fahimta sai a wayi gari ya gama barin addini ta ko ina yanzu misali irin mutanen nan mun san ɗaya daga cikin tsare-tsaren su shine duk wani inda wato nususul mutashabihat suka zo cewa suke a dauke su bisa zahiri shi yasa in Allah ya faɗa wa Iblis cewa ma ban aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya to asike Allah yana da hannaye biyu da hannaye biyu ma ya daga ya dauka yi annabi Adam shi yasa ya fada in a hadisi ingatacce zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu rabbuna kullal lailatin ila sama'i dunya cewa asike yana saukowa ya baccan ya dawo nan in an faɗe irin wa'annan dai cewa suke a ɗauka bisa zahiri shi yanzu mun bi su a ɗauka bisa zahirin mun ɗauka bisa zahirin Allah yana da hannu Allah yana da ƙafa Allah yana da gaɓoɓi Allah yana da wajen da yake zaune yakan sauko daga wajen yanda su suke ɗauka to yanzu kamar wasu ayoyi na Qur'ani dan Allah ya za mu fahimce su yanzu kamar ayar da take cewa kullu shay'in halikun illa wajha komai halakakke ne illa wajha wajen sai fuskar Allah ma'ana kenan hannun nasa da kafafun nasa da yake saukowa duk sun halaka kenan la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kaji irin yanda irin wannan tabargazar ta kan jefa dan adam ko in ka koma wajen wanda suka sani za su yi ma bayani lima khalaqtu bi yadayya menene ainin abin da ake nufi da wannan sannan an zo wannan kullu shay'in khaliqu lilla wajha za su yi ma bayanin me ake nufi a tsarin larabci akan saki wato akan me da me da me da me ba kai da kawai da ya ka dau larabcin ka in an faɗi wato ka ce fuska shikenan an gama iyaka nan ka sani ba yasa da Allah a ƙara dagewa ai ilimi a ƙara dagewa ai ilimi kada in cika da hawa da wannan ina ne aka saba karantawa a ya kamata ko su dira biyu ko uku a karanta بسم الله الرحمن الرحيم
وإن باك تبقيه أيضا
يعني هذا قابل دا يربو تادا شيكوما
لكافة الفقراء
مولا مشو تجاني رضي الله تعالى أن يربو تادا باكي إن الماجري
ونسه
وانا قابل دا شو تجاني يربو تادا
قال رضي الله عنه
مولا مشو تجاني يفتا الله قال يدا أقريش باين ياي بسم الله bayan ya yi salati ya yi salati ga Allah wanda yabansa ya girmama wannan wasiƙa tawa ta sadu zuwa baki ɗayan masoyanmu almajirai kamar kowa ya ɗauka na rubuta sunansa. Wannan takarda kowa daga cikin almajirai ya ɗauka kamar shi na rubutawa na aikowa da shi kansa ba wai ga wani ba. A koyaushe malamin suke faɗa wani abu ɗaya da yake dakushe ƙoƙarin bawa a kan ya aiki da maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko maganar manyan shehunne, shi ne in ka ɗauka maganar ai ta fice gaba ɗaya da ku ake gaba ɗaya, wato a gaba ɗayanku. Shi ya sa kenan tunda wancan bai bi ba, wancan bai bi ba, wancan bai bi ba, wancan bai bi ba, kai ma in baka bi ba ka shiga cikin yama. Wanda sau da yawa haka ake ɗauka don kamar a yanzu ne, yanzu misali da a ce jama'a za ta zo ƙungiya a ce fiye da sai aka ƙunsa aka huce ɗan sannan gani za ka ya ja baya waje ɗaya yana kallo kawai saboda to wa zai iya kamawa, ba wanda zai iya kamawa musamman in shi kaɗai ne a wajen janye jiki zai. Shi yasa kowa ma ya sha, ko ka kare doka a sannan ka sha saboda ka shiga cikin yama. To irin wannan ɗaukan cewa an shiga cikin yama yana ƙwaran mu. Abinda bawa ya kamata ya ɗauka duk wata magana da Allah ya da bayinsa kamar shi kaɗai ma Allah ya nufa da wannan magana. Duk wata magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da al'umma to bawa ya ɗauka kamar da shi kaɗai ake. Shi yasa in ya saba ya yi ba daidai ba to kai ya ɗauka zai shiga cikin yama ya tsira. A nan duniya akan shiga cikin yama a fi ƙarfin masu mulki, amma a lamarin Allah ba wata yama da za ka shiga ka fi ƙarfin Ubangiji. Inda ka saba masa sai ya kama ka, inda Allah yake faɗa ne walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikuna. Inda kun cuci kanku kun saba wa labarin Allah dan kuna da yawa, wannan yawan naku ba zai muku maganin komai ba a wajen Allah. Allah da ɗaiɗai da ɗaiɗan ku zai kama ku, kuma kowa ya ga sakamakon saba wa Allah da ya sa suratul nisa'i da aka faɗi tilka hududu la wa yudilla wa rasulahu wa nuzul jannati allati tadallana narin halidina fiha wa da'u zalika alfawz azim wa man ya'ti allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhilhu naran. Su yan aljanna sai aka faɗe su da yawa saboda kowa in yana ganin gashi ga wani ga nasa aljanna farin cikin sa sai ya karu. Amma an wuta sai aka ce nudkhilhu naran saboda azabun wuta ba ma ka tunanin kowa. Allah ya kiyaye wannan sai ya zama kowai ta kansa yake halidan fiha, ba a ce halidina fiha ba a maganar yan wuta. To shi yasa shehu Tijjani irin wannan tsarin ya bi, yace kowa fa a cikin almajirai kai ya ɗauka wannan wasiƙar zuwa ga jama'a ne gaba ɗaya don jama'a gaba ɗaya ba su bi ba. Rubutowa wasiƙar nan shi yasa ya je ya ga ya tsaya ya yi aiki da ita. To umuman gaba ɗaya min gairi tasisin ba tare da wani keɓancewa ba. Ya ce gaisuwa ta tabbata gare ku gaba ɗaya da rahamar Allah da albarkunsa. Wannan wasiƙa daga Ahmad ibn Muhammad Tijjani. Bayan wannan Shehu Tijjani yana ya ce muna roƙon Allah ga gaba ɗayanku wato da kuma wanda suke keɓantattuku, muna roƙon Allah ga gaba ɗaya. Wani lokacin sai ya zama bukatu na kowa ne, kowa ma yana da irin wannan bukata. Wani lokacin kuma sai ya zama bukata ta wani ci, wani ba ruwansa da wannan in ma kai masa ta yi bai damu da ita ba. Yawa wani to a ce li'ammatukum mahasatukum, ana nufin bukatunku wanda an yi tarayya a ciki, kana bukata ina bukata wancan na bukata waccan na bukata da sauransu. Hassawa kuwa a'a bukatar da take kowa da irin tasa tayo kai kuɗi ka fi sawa a gaba, ko da yake kuɗi wala Allah cikin bukatu ne, amma na ammatuku akwai wanda ba son kuɗi. To amma tayo wani akwai rashin lafiyar da tafi damunsa wannan rashin lafiyar yake so a yayi wani tayu a wata yasa a gaba yake ta kokarin ya aura ita kuma ta da juya masa baya to shi a yau a duniya ba abinda zaka yi masa ka burge shi irin a ce ka hore masa ya za a yi aure ta ko a wata mota yasa a gaba sai ya hau in bai hau wannan mota bagali yake bukata fa bata biya ba a wannan rayuwa to ni irin wannan tana cikin bukatu wanda suke khasatu na musamman Allah ya kwararo muku ko guna na lura daga gare shi ba abinda za a samu ko irin wannan kaga wannan wata balaga ce irin ta Maulana Mushehu Tijjani radiyallahu ta'ala wanda yake ya gaji balaga irin ta kakansa Manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa halitta cikin halitta fasaha to Maulana Mushehu Tijjani ya gada daga irin wannan yanda Maimunatul Murid yake faɗa li shibhihi bi sayyidil ibadi ahsani kulli harulin wa badi shi yasa sai ya magana ai gajera amma ka ji ta kunshi ma'anoni da yawa duk irin bukatarka in Allah ya kwara ya kwararo ma daga kogin lurarsa to me zai fi karfinka sai dai abin ba alheri ne gare ka ba Allah ya ba ku yadda daga wajensa subhanahu wa ta'ala Allah ya yadda da ku
alafin imama na hadihi imama na hadir zalika akadir al-arifina min ibadi
bisa dacewa da yanda Ubangiji ya baiwa daga irin wannan ga manyan masana Allah daga cikin bayinsa da wanda suke na musamman bayinsa na musamman in Allah ya so bawa sai zabo yayi laifi ma amma Allah ya shafe laifin ya saboda me ya fa laika yubdulillahu sayyi'atihim hasanat Allah sai musanya munana aiki masu koma hasana rubba abdin tasuquhu al-aqdaru lil ma'ali wa ma bi zakati arghafilu was'adatu taradatu wa huwa minha mustawshun nafaru wa alayhi in zalla aynu min allahi taqihi wa yasuru sattaru kullama qarafa dhunuba atatu tawbatun daharatu wastighfaru yana shaw abdul gani nabil si yake fada to
gairu mu'atidin biha
ya zama ko dinnan ba za a rike ku da laifafukan naku ba
muqabalatan
ya zama jami'a baki ɗaya laifufukanku wa asamiku da zunubanku ta zama muqabalatan an tare ta bisami da yafewa ne daga wajen Allah da ketarewa daga gare shi wannan fa na akwai cikin bayan Allah ma wanda daman laifukan nasu ma mala'ikun da suke rubuta ayyuka ba ma a bari su gani saboda kawai wani suna da matsayi wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zama ba su gani ba wani ma in sun gani kuma sai kuma a mantar da su ba sai sun tuna za su rubuta ba to ba su tuna ba balle har su rubuta kafin su rubuta din Allah ya mantar da su kuma nuyara muqabali na ku zama ba a tare ku da ita ba ya zama ku dinnan ba a tare ku da ita ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ku gaba ɗaya a cikin littafin wanda yake sun azurta littafin da in dai an rubuta ka shikenan ba inda za a yi ka tabi wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna zaune sai ya fito daga gida yana ɗauke da wasu littattafai biyu a hannunsa ɗaya a dama ɗaya a hagu ya ɗaga na hannun daman ya ce kun ga wannan littafi ne daga Ubangijin halitta ya kunshi sunayen ɗan aljanna wane ɗan wane ɗan aljanna ne wane ɗan wane ɗan aljanna ne ya daga ya ce kun ga wannan ɗaya ba za a rage ba ɗaya ba za a ƙara ba an gama rubuta su wannan kuma na 'yan wuta ne an rubuta wane ɗan wane ɗan wuta ne wane ɗan wane ɗan wuta ne manzo Allah ya ce ba za a rage ko ɗaya ba ba za a ƙara ko ɗaya ba sai sahabbai suka ce ya rasulullah to ashe ma sai a daina aiki kenan manzo Allah ya ce a ku je ku yi aiki imalu fa kullum muyassarun lima khuliqa li ajalihi ku yi aiki kowa a cikin halitta za a hore shi ga abin da aka yi shi saboda shi shi yasa in bawa ya ga an hore shi ga ayyuka na alheri ya sa rai yana da matsayi ne wajen Allah shi yasa ya ƙara ƙoƙari a kai in kuma bawa ya ga shi duk san da ya doshi aiki na banna abin sai ya saukaka gare shi da ya nemi dukiya ta haram sai ta zo da ya nemi wani aiki wanda ba daidai ba sai aikin ya hori gare shi to ya ji tsoron ko an rubuta shi a littafin tababbo ne shi yasa ayyukan tababbin yake suke saukaka gare shi fa amma manadi wata ke sadaka lilhusn sadaka bilhusne fasanu yassiruhu lilyusri wa amma man kazzaba wasagani wa amma man bayla wasagani wa kazzaba bilhusne fasanu yassiruhu lilusri yasa wasu bayin Allah in Allah ya hore musu ta aiki kikkiawa sai su minna da roƙon kuma Allah ya karba in kuma suka ga sun samu dama sun aikata ba daidai ba sai su shiga cikin taitai su ta kuka Allah ko dan nasa rai ne a wajenka haka bane ne wannan aikin wanda ba daidai bane ko dan ina can bangaren ne to
allazi ma ka tabbati
wanda ba wanda Allah ya rubuta a cikin sa
illa akabira awliyai
sai ko manyan waliyansa sai wanda yake sun sami kebanta da ba inda za a ce an shafi ko musanyawa muna roƙon Allah an ya kahala ko an ya kahula basa'ira ko kahala ya ake cewa murari amma dai kahala ake cewa ko ba a kahala ba kahala basiratahu ya yi kwalli ya sanya kwalli ga basirarsa ya sa ba ruba'i ba ne sulasi ne illa ya ka ana duban cewa halkiyul aini ne a ce ya kahalu ko ya kahula ake cewa ko ta fuska biyu shau da ladi yana da murusali na? Kana da murusali? Ba a kara makan lawo na ce kana da murusali? Na? Kana da shi? To kai kokari lallai ka tabbatar ka haddace shi da malaman kasan nan suna kula da shi sosai da akwai rubutun hannu ma na malam na mahaifi na numbur wisadi din saboda da irin yanda malaman kasan nan suke kula da shi ko dan a san dan a haddace a san lugha sosai to basaira ko ya kwalle ga basira ko da haskensa a ce Allah ya sanya haskensa a basiranku bawa gwargwadon yanda hasken Allah ya shiga zuciyarsa gwargwadon haka yake iya ruko da lamarin Allah gwargwadon yanda ya zama zuciyarsa ba hasken Allah gwargwadon haka yake kau da kai daga lamarin Allah wanda Allah ya yi yafa tun a kan rawuka tun fil azal muna roƙon Allah ji shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu wajazahu anna kullu khair muna roƙon Allah ya fuskance ku da baiwarsa duniya da lahira ya duba a cikin ku da ainihin da idanun rahamarsa wanda duk wannan da duk wanda ya dube shi da ita zai juye masa daga zai juye daga gare shi baki ɗayan abinda ba a so a wannan rayuwa ta duniya da baki ɗayan abinda ba a so a rayuwar lahira ya isa to alhamdulillah ko wannan addu'a ma ta shehu Tijani muka je ai alhamdulillah shehu radiyallahu ta'ala anhu ya gaji kakansa wajen tausayi ga bayin Allah shi yasa ko yaushe in ka ji maganar sa sai ka ji tausayawa ce ga bayin Allah dan ba ga mutane kadai ba hatta dabbobi in a yanzu ana cewa an yi kungiyoyi na kare haƙoƙin dabbobi to su je wajen maulana shehu Tijani su koya shehu Tijani ne ya fito yana yawo a wajiyar fas ya ga an kawo jaki an jiyar da ransa ya ce wannan fa aka ce ai masu shi ne suke gudun kai ya mutu su yi wahala kawo shi nan shi ya sa yanzu tun da ragowar ransa suka koro shi ya kawo kansa suka jefar da shi suka yi tafiyarsu saboda sun ga alamar bai da lafiya ba kaiwa zai ba shehu Tijani ya ce wannan bai halatta ba haza la yahillu wannan ba ya halatta a kyale dabba ba ta da lafiya ba a kula da ita ba nan take yace da wani cikin almajiransa wane in ga kuɗi ka je ka samo wanda zai mata magani wanda zai wa jakin nan magani kuma ka ringa kawo masa abinci kullum ka tabbatar ka kawo masa abinci yayin ana takama da cewa a yau an samu kungiyoyi masu yaƙi da azabtar da dabbobi to su je wajen maulana shehu Tijani su koya su koyi wannan balle mutane balle mutane wata shehu tijani ya fito ana sanyi yaga wasu bayi iyayen gijin su sun fito da su za su yi aiki yaga tufafin da ke jikin su ba wani mai yawa ba mai kauri bane balle ma yace haza la yahilu wannan wallahi bai halatta ba ya wannan ana wannan sanyi a fito da mutane a ce su yi aiki wannan ba daidai bane bai halatta ba yasa shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ai ko wajen tausayin halitta ne mutane da wanda ba mutane ba ya kai inda ya kai Allah saka masa alheri Allah saka masa alheri Allah ya ba mu ikon kamanta irin ɗabi'unsa na kyakkyawa alhamdulillah
بفيده أعجز الآباء والجالا فكر رموز وأقلاسا وأقفالا بفيده أعجز الآباء والجالا مد القلوب بأسرار ومعرفة فأنفق القوم بالتعثير قد زالا وأسرعوا بخير ديدنهم ذكر الإله رجوا ثم آبالا رؤوسهم أفرقت بالسر يجذبهم نور الصفاء نواهي الحق إجلالا تراهم في زهور ليس يشغلهم إلا التفاني بذات الحق إكمالا تحدقوا في رياض الذكر تكبئهم قوم الأولى باحتياز السر إجمالا لله برهم في الذكر قد ذربوا ليس الخديم ينال الفيض إسجالا يقودهم خادم خاتم الأقطاب سيدهم مولاي أحمد غوث السر حقالا نجل الرسول ولي الحق وارثه لا في الحقيقة شبه الشيخ أمثالا أعطاه والده المختار منهجه طريقة الشكر جر الخير أزيالا طريق تربية إنا نحققه سل الشيوخ فحل البحر مكيالا بحر المعارف بالفيضات ممتلئ يجيء بالعلم والأسرار أثقالا يموج ميمنه من نفحة انفجرت سرت بفيضاته بالنور شمآلا أحلا بشيخ التجاني مرحبا سهلا كل المضايق للأحباب قد زالا يا أيها الشيخ إنا في مزلتكم دوما على أهلكم في الذل إذلالا فانظر إلينا فإن القوم في همج هاق السنين وشد الأمر أحوالا وقل لجدك خير الخلق يسعدنا بالغيث منه يدير الناس أنفالا فهو الذي ربنا أعطاه منزلة إن شاء شاء فلا للأمر إشكالا يا مصطفى سيد الكونين شد لنا كل الأمور فأنت الغيث حطالا بحجك المعتلى بالإسم حين قفات عتى السطور تنير الخير إجمالا إنا على مرح زاوية فتحت فالخير حاط بنا الآباء وأنجالا نرجو الفتوح بها في الحالتين بلا تعويق جري طيوب لا وأطفالا تكون ساحة قرآن ومعرفة وروضة الذكر بالتأديب أحوالا يديمها نور خير الخلق سيدنا في ضوء سنته حلا وترحالا جاز الإله لمن يسعى لخدمتها يزيد فيهم فتوح الخير والمال يقوي لمن جد في إحياء مساجدنا بالنسك فيه وبث العلم إرسالا يوفق الكل في مسعاه يضحكنا خيرا جزيلا بكل الحال إنهالا صلى الإله على خير الورى شرفا محمد أمه التسليم والآلاء وآله وأبي العباس سيدنا وصاحب الخير ذو الإرشاد إسجالا وجدنا حافظ القرآن خادمه محمد الأنسقار القوم حمالا مهما تجدد فينا الخير أم مرح نسل الإله على نعماه إجمالا محمد النازم العبيات ناشدها مستثمر وزنه بالبط إكمالا أبقى لهم في ذلك يا زمالا متباني زي جوازي سيكما
والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله حق قدره وقدره العظيم. هو هنا عبر على أدين دعوان دعوان وعزيني حفركة وشي شبه رمو ومقه رمو وشي عبد الله شي وين لكتاك بصفتين وبرد أمان الله دي بيان وشي وان شي وان الله وان وجه وبعضاته بري حكي ونوكو المتبون علاقة تاني دا واشتكي مكانا shege ce wani da shi bala da haka Allah ya tabbatar da wannan alaka Allah ya saka mata kai kamar yadda irin wannan alaka take tsakanin shi malam Manzo wanda ga abokan da shi Salima baban mu shi malam Gali shi ma abun haka yake Allah ya saka mu kullai da shi da shi wannan waje na mu da albarka bayan wannan kamar a bayani ba Allah ya tazo yana bayani cewa wannan waje da ma tintini haka yake a matsayin zawiya sai a yanzu ne Allah ya tabbatar da wannan a wannan sura ta ta domin ya faɗa wasu abubuwa cewa manyan bayan Allah ba wanda zai iya sanin iya adadin waliyai wanda suka taka wannan wajen tabbara domin da muna ƙanana muna sanin irin wanda ya zayyana wanda suke ta karafiya sati bayan sati suna zuwa wannan waje ciki har da irin su Abishu Malam Musa Kalla wannan banta ba tun yana fage wannan waje yana da cikin wanda suke wani kawo a wannan waje tsakanin tsibirin za su tsauna da fifi awanni a nan Allah ne ta kiyamu su da tsaunawa bayan haka wannan waje kamar yadda masu Allah ya faɗa waje ne da ba can a zawiya ce domin a wannan waje tsoro ne babba da ƙarami a yadda yake a haka da a tarihinsa to akwai inda a mun sani cewa sun muna yara inda malam tarbiyyar mazaje tarbiyyar askari wanda wannan waje ana yake a nan sai a nan sai yake da mutunta hali kuma a nan suke zama daidai a musu kamar yadda malam Yusuf Zakir ya taɓa gaya min cewa da shi shewa da malam Yusuf Zakir wanda a wannan waje ya tarbi ta askari akwai malam Abu Sallahu shi ma a wannan waje irin su galiman wala abu kare ta fi ma kusa a rai shi ma ya abu da dinsu da dai irin su kuma nura arbe da dai irin wannan tsaron na su fitar da a nan wannan waje wannan inda muke da nan a nan ka farme a fatahin su na tarbiya wannan tarbiya da askari sannan wannan waje da yare ila yau waje ne wanda shi malam bayan ya tashi yara yakan zauna ya karanta alqur'ani kullum bayan ya karanta kuma a nake kai nuna zai dan kwanta haka zuwa daidai ya fi azar ya tun aza din sai zai tashi a lola sai tafi arzai kusan shi ne yake limanci a nan zai zauna a yi sallar azahar sannan ya gama tattaunawa da ɗaliban ma sannan ya dawo zai dan shiga gida kafin lokacin akwai wanda ya zama shine kamar wakilin kamar wazirinsa shine kusan malam Ma'az Allah ya kare shi da rahama gare shi yaro kusan shekara 40 da wani abu kusan shine wanda ya zama waziri na farko wanda yake kula da al'amura kamar wanda ke taimaka wa malam a lokacin malam ya shiga ciki kafin ya fito malam ba ya yi shimfiɗar makaranta almajirai da ɗaliban gari sun fara zuwa makaranta to daga nan shi kuma malam wani ƙarfe uku aka zai fito shi kuma zai ci gaba da yi wa sauran ɗalibai manya darasi to haka za a tashi a yi sallar la'asar kuma an yi sallar la'asar malam zai ci gaba da darasi to kusan da sallar azhar da sallar magriba kusan malam duk a arba yake yadda kusan shi ne ke kasancewa imam a wannan waje kuma daga nan kuma za a buɗe wazifa da shi da shiru sanda irin su alhaji shehu salisu bin ashafa da sauran usman nasir na wakili da duk wayannan wannan tsarin nasu nan za su karanta wazifa bayan ya yi sallar isha kuma sai ya dawo gida to haka abubuwan ke kasancewa nan kuma kusan malam ma'azu shi ne wanda yake jagoranta ragowar salloli in malam baya kuma shi ne yake wakiltar malam a rike makaranta kuma malam Ma'azu ya taka rawa sosai shi ne musamman fili da farko wanda ya zama yake tare da malam kuma malam shi malam Ma'azu kusan siriki ne na malam domin yana auren ya ta biyu a mata daga cikin ayan malam saboda haka Allah ya tabbata da sai Allah ya tsara ma gare su hakan nan sai ta gudanar da wannan abubuwa bayan to da malam kuma ya yi wafati ya rasu to shi kenan kuma a lokacin kuma sai al'amari gaba ɗaya kuma an yi khalifa Alhaji Malam Kabiru to ba fara wazifa ba kusan sharu ali na zaitawa kusan shi ne ya zo kasancewar a lokacin ɗalibai an cika ga dalibai da suke zuwa suke gadar ruwa ga kuma dalibai to sai ya ba khalifa shawara cewa ya ga ganin dalili a buɗe da khalifa a wajen nan to da su a lokacin suna ganin shi malam saboda tawazu'unsa kamar da shi wannan laifi ta fara malam mutum ne mai tawazu kullu da gaske saboda kasancewar yadda yake da malam manzo mutum bai iya cewa ya yake ce da wani khalifa ran ba a can yake da khalifa ba amma daga baya sai shi shugaban Ali ba da shawara yake cewa to ya kamata a gode khalifa ran to bala alai to bin yake shugaba alai to bin mutum ne wanda yake da tsari da bidiyar abubuwa sai fasa abubuwa yadda ya gabata kusan sallah shi alai to bin mutum yake da shi ke jagorantar sallah sai dora malam Aminu a matsayin shi ne wanda zai ringa buɗe wazifa ana nan a lokacin da malam Aminu ya tashi daga nan ya yi tsaka da kuma gida da horon dutse ya ka sanya khalifa malam Musa na shi ma yake da rama gare shi kuma bai tsaya a haka ba sai da ya sa masa wakilai wanda aka dinga taimakawa kamar shi malam Sani Alafa kamar malam Sani Rogo kamar shi malam Dallali kamar shi mai sunan malam Dan Baba kenan mutum su ne suke buɗe wazifa idan malam Musa baya ba haka aka yi tafiya haka aka yi tafiya a lokacin dai da shi ma malam Alhaji wanda ya shafe shekara 37 rufon malam kenan yana zama a matsayin khalifa Allah ya kara da ibada ba gare shi to sai haka aka yi tafiya da ake tafi da abubuwa to haka abinda malam ke tafada dan gane da sha'anin karatu kusan akwai malam Sani mai ta'alimi shekara 40 da wani abu baya shine wanda ya assasa makarantar dar anan kuma yake koya wa manyan dalibai haka karatuka haka wanda har yanzu alhamdulillah shi ma Dallali shine ke riƙe da wannan makaranta ne ta dar anan ana ta yi kuma abin da ya shafi koya wa manyan samari haka da shi ma Dallali ya ɗaukar wannan gaba wanda har aka yi har a lokacin da daga baya shi khalifa ya masa iya shi ake gudanar da tafsiri da azumi musamman da haka kuma ake karanta wasu ƴan abiyat na diwani wanda a yanzu insha Allah inda an tabbatar da wannan waje kamar da Shehu Abdullahi ke bayani cewa lallai a raya waje in an yi wannan waje ba kawai sallah ne tsaya ba a tsaya a wajen raya shi to Allah ya yarda mun fara cewa insha Allah duk bayan ranar Alhamis bayan an karanta wazifa tsakanin wani gama wazifa da sallar isha za a ci gaba da karanta diwani na shirin rayu da ake za a ci gaba da fassara yau a biya haka zuwa sallar isha insha Allah wannan muna cewa da manzo Allah insha Allah za mu zauna dukkan wasu karatuka ma insha Allah za a dinga gabatar da karatuka saboda matasa da muke zuwa a dan amfano mu gaba daya bayan wannan akwai magana da shi Malam Abdullahi ya magana akan lallai a tsaya mana sa akwai application bi makaranta da abin nan to shi ma muna ta kokarin Allah ya ga manhaji na makaranta ya zama mun tube shi kamar yadda a walima shekara kusan biyar ta wuce Shehu Abdullahi ya bada shawarwari dangane da yadda ya kamata wajen tsufai da za a rinka yi to Allah ya saka wa shaida da kai mukan je wannan akan je har gida Allah tambaye shi kuma za mu ci gaba da zuwa muna bibiya muna tabbatar da abubuwa wanda za su kara ci gaba na makaranta insha Allah muna kokarin manhajin da ake kai a yanzu insha Allah za mu zama kuma Allah da mu zauna mu ga yadda za a kara bunƙasa manhajin koyar da yara gaba daya musamman matasa ƴan mata da matasa maza muna kallon insha Allah za mu kalli wannan manhajin za mu sabunta shi za mu abubuwan da za a kara samu bunƙasa markazi da ka kara zama insha Allah za a kara samu ci gaba insha Allah barka da fata shi ma Allah ya saka da sai muna fatan addu'ar ku Allah ya riko da hannu da hannunku Allah ya taimaka muku wajen shawarwari da ake bayarwa ko ba za mu manta shi malam liman malam Abubakar Ishaq wanda da yawa wasu lokutan mukan akan tunkuɗe shi akan wasu abubuwa ko yana bada shawarwari Allah ya saka bada alkhairi to zan wuce wajen bayani akan zan yi godiya ga wanda ya asli wanda ya gyara wannan zawiyar ta zama haka Allah ya saka bada alkhairi kuma malaman makaranta gaba daya muna gode muku Allah ya saka muku da alkhairi babu shakka ina tsayawa tsayin daka duk lokacin da irin wannan munasaba ta zo akan hadu gaba daya a aiwatar da abubuwa ba tare da wani tsangwama ba tare da wani shi wannan ba sannan makotan da suke wannan makaranta wanda muke makotaka da su gaba daya babu shakka muna godiya a garin Allah ya saka muku da alkhairi wayanda suka rasu Allah ya kare su Allah ya gafarta musu domin irin gudunmawar da suke bayarwa wajen amfani da sorayensu da kuma kofar gidajensu za a zo a zauna a tara yara suna son shigewa kana su tsallakewa amma ba su taba damuwa ba to Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sa'annan akwai wasu wanda kai aikin sanya wannan fitulu da wannan fankoki da suka kawo da kuma wanda suka yi aikin wannan wayar din gaba daya to Allah ya saka kowa da alkhairi wanda suka hada shi wannan waje gaba daya Allah ya saka kowa da alkhairi da saka alkhairi kuma sai da kamala da kamala da shi kanka kuma sai mu bi shi da malamin biyu malamin biyu da shi malamin na Musa sauran mata da duk gaba daya Allah ya kare da rahama alai to barka da wannan zawi da barka da barka wanda kuma suke tsaye a kanta Allah ya kara riko da hannunsu kuma shi ma sallah ne da shi ma nura wanda kuma su ne jagorori na tafiya a wannan makaranta shi ma nura shi ma tun lokacin da cikin aiki kabi da ya rauni sai ya sanya shi shi ne da yin sallah to haka Allah ya karfe shi shi kuma sallah ne ke dafawa da dukkan wasu abubuwa na karantuka da ake yi da dukkan gudanar da harka ta makaranta